Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe, muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Hadiza Kyara muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin Najeriya sun kaddamar da wani shirin yin rijistar waɗanda kotu ta samu da laifin aikata fyaɗe domin jama'a su san da zaman su.
In wani aka same shi, aka kotu same shi da laifin nan, zai je buya wani gefe zai je sake yi. Za a sa sunan shi a rijista ko sunan ta rijistar na kori na aka duba aka sani aka za su nani ana so a duba za a duba.
To yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuka kalli wannan mataki, lambar da za ku kira ita ce 2025-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma fa duka sai mun gama da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani alkalin kotun tarayya Amurka ya yanke hukunci a jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald McGahn ya bi umarnin takardar bukatar bayanai da majalisar wakilan Amurka ta bashi don ya bayar da ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alkali Ketanji Brown Jackson ya ce shugaban kasa ba shi da iko ya hana McGahn ko wani wanda yake aiki yanzu ko kuma tsohon ma'aikaci a fadar White House ba da shaida. Kwamitin Trump na shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin Jackson. Lawyer McGahn ya ce zai bi umarnin majalisa sai dai idan wata kotu ta yanke hukuncin dakatar da hukuncin da ya gabata har sai bayan ɗaukaka ƙara. Wanda suka ki amincewa su ba da shaida sun hada da sakataren harkokin wajen Amurka wato Mike Pompeo da tsohon mai ba da shawara akan harkar tsaro John Bolton da kuma makaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney. 'Yan jam'iyyar Democrat suna duba yiwuwar tsige shugaba Trump don matsawa Ukraine lamba ta bincike wanda wato ake ganin zai kalubalance shi a zaben shekarar 2020 wato Joe Biden da suka yi imanin cewa waɗannan manyan jami'an za su ba da hujjojin ƙwararra. A cewar rahoton, McGahn ya gaya wa masu binciken shugaban Trump ya tusasa masa ya kori Mueller kuma daga baya musanta cewa shugaban Trump ya buƙaci yin hakan. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani bayani na farko kan dalilin sauyin shugabanci a headquarters tsaron Amurka ta Pentagon, yayin da yake kare matakin da ya ɗauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. Da aka tambaye shi kan koran sakataren sojojin ruwan Amurka a ranar Lahadi, Richard Spencer, wanda farar hula ne, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki. Ya ƙara da cewa hakan bai faru haka kawai ba, a lokacin da ya bayyana ofishinsa tare da Prime Minister Bulgaria. Ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suka yi yaƙi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Hong Kong Carrie Lam yau dinnan Talata ta ce sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan adawa suka lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujerun da aka yi takararsu na iya zama wata alama ta rashin farin ciki da gwamnatinta da kuma yadda ta bullo mazanga-zangar rajin kare demokradiyya. Lam ta ce masu jefa kuri'ar sun nuna yadda suke ji game da shugabancin mara inganci. kuma ta sake maimaita kiran da ta yi na kawo ƙarshen zanga-zangar tashin hankali. Ta kuma sake nanatawa alƙawarin da ta yi a baya na gudanar da tattaunawar a bainar jama'a da zummar warware matsaloli da suka haddasa zanga-zangar yayin da ta kasa ainihin tayi na cimma jituwar. Masu kada kuri a ranar Lahadi sun yi gagarumin hannunka mai sanda ga ƙasar China, kuma sakamakon ya nuna cewa masu rajin kare demokradiyya za su yi iko da gundumomi 17 daga cikin gundumomi 18 bayan kuwa a baya ko guda ba su mallaka ba. Girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.4 a ma'aunin girgizar ƙasa ta afkawa Albania da safiyar yau din nan Talata, inda ta kashe akalla mutane 14 tare da raunata ɗaruruwa. Hukumar binciken girgizar ƙasa ta Amurka ta ce tsakiyar girgizar ƙasar na da nisan kilomita 30 arewa maso yammacin Tirana, babban birnin ƙasar. Bayan sa'o'i 3 kuma hucin girgizar ƙasar ya auku a tekun Adrian da ƙarfin akalla 5 a ma'aunin girgizar ƙasa. Girgizar ƙasar ta janyo rushewar gine-gine a birnin Doris mai tsawon jirgin mai tashoshin jiragen ruwa da kuma Tumen da ke kusa mai nisan wajen kilomita 30 gabas da babban birnin ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, bayan da aka yi bikin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da ɗabi'ar cin zarafin mata, hukumomin ƙasar na ci gaba da bayyana irin matakan da suke ɗauka wajen ganin an tsamo mata daga ƙangin da suke ciki. A wani babban taro da aka shirya Abuja tare da haɗin gwiwar majalisar kan yaƙi da matsalar cin zarafin mata, wakilin murya Amurka Madina Dauda ta zanta da Amina Dimlong, jami'a a ma'aikatar kula da harkokin mata a Najeriya, wacce ta yi kira ga iyaye wajen ganin su ma sun bada tasu gudunmuwar wajen magance matsalar fyaɗe a ƙasar.
To, gaskiya abin dubawa ne, domin a kowane sashi akwai irin wannan, da ofis da makarantu da yara ƙanana duka akwai. Amma abin da za mu lura shi ne mu iyaye mata ya kamata mu lura da yanayin kayan da ƴan matanmu suke sawa. In suka sa za su fita, mu duba mu ga cewa duk sun rufe inda ya kamata a rufe kamun a bar su fita. ƴaƴanmu maza kuma ya kamata mu zaunar da su, mu gaya musu abin da ya kamata su yi. Mata ƴan uwansu su masu kare su ne, ba wai masu ji musu rauni ba ne. Saboda haka wannan rana yana da babban muhimmanci a gare mu matan Najeriya ga baki ɗaya da duniya.
Menene shawararki ga mace idan tana fuskantar musgunawa ko a cikin ɗakin ta ko a waje?
To, kaman inda aka ce an buɗe offenders register, yanzu mafi alheri ba sai ta wani faɗa cewa za ta je ba, sai ta nufi Women Affairs ta je akwai register da suka aje, ko kuma UN Women ta je za ta rubuta sunanta, za ta faɗi complaint ɗinta, kuma gwamnatin Najeriya tana niyyar za ta ɗau hukunci a kan wannan. Saboda haka wannan mataki ne wanda gwamnati ta ɗauka kuma yana da kyau.
Amina Dimlon, jami'a a ma'aikatar kula da harkokin mata a Najeriya, a zantawa da suka yi da Madina Dauda. To, hukumomin na Najeriya sun kaddamar da wani shirin rajista da za a rika sanya sunayen waɗanda kotu ta samu da laifin aikata fyaɗe domin jama'a su san da zaman su. An kaddamar da shirin ne ƙarƙashin hukumar da ke yaƙi da masu safarar mutane, wato NAPTIP, inda hukumar ta jaddada cewa waɗanda kotu ta samu da laifi ne kaɗai za a taskance sunayen nasu. Dangane da haka, na tuntuɓi Aisha Elajon da ke fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya, inda na fara da tambayar ta yadda ta kalli wannan sabon tsari.
A wannan mataki da kyau ne, abin da za mu gani ba na mata kawai ba, ba ma yara kawai ba, har maza ma suna samun wannan damu. Abin da ya kare taimakemu a yakin da muke da faɗin nan shi ne, yanzu in wani aka same shi, aka kuka same shi da laifin nan, ba zai je murya a wani gefe zai je sake yi. Za a sa sunan shi a rajista ko sunan ta a rajistar nan, ko ina aka duba aka sani, za a duba. Amma makarantu haka da za ka je ka ɗauki wani yayi kin nan ba, da same shi da wannan wannan kotu ta same shi da wannan laifin ba. Ko za ka dauki mutum aiki sai ka ji to in tana so ta dauka duba register ne ba su ma ina akwai shi nan shi kuma ba ka hada su da a wasu wajaje ba. Sai staff ne mai kyau da zai taimake mu duka. Kuma da hankali ne ba abin da zai faru a kwana biyar ba ne da hankali ne za mu zo mu samu wannan za a ga amfani shi. Amma mataki mai kyau ne ga.
To wasu lokuta ana zargin hukumomi da fitar da tsare-tsare na tinkarar wata matsala a Najeriya, amma in an tashi aiwatarwa sai kiga ana samun tangarda. Ba kya ganin kaman za a samu wannan matsala a wannan fanni ma?
A to ka ga kaman wannan ba aikin gwamnati bane kawai. Akwai agency, akwai NAC, akwai NGOs da yawa da aka zo su ne su haɗa kungiya. Sun za su dinga bi a dinga tabbatarwa ana implementation na shi da kyau. So ba gwamnati ba ne kawai, akwai masu bin shi, akwai kwamitin da aka kasa sun za su dinga bi su ga a tabbatar wannan bai zama abin siyasa ba, bai zama abin da za a wani party su ke sawa su zo su yi zin a kama wani wulaƙanci ko kwaye da za ana bin shi ne a ga an yi implementation ɗin da kyau. Kuma zai zama ba wai kowa ba ne in ina da dama da ƙarfi zai sa in zan kayar da zuwa sashi manta a wannan rajistar ba. Sai kotu ne ta sa an zuwa duba an dan jayi iya an maka shari'a a tabbatar wani ma sai an yi appeal an yi gama to a tun tukuna sai a sa shi manta a sai a sa shi manta a kan rajistar.
Aisha Ella John kenan wata mai fafutukar kare haƙƙin mata. Taimakon batun da za mu buɗe layin mu kenan domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan mataki da kuma mun Najeriya suka ɗauka na saka sunayen waɗanda kotu ta samu da aikata laifin fyaɗe a wata rajista ta musamman domin jama'a su san da zamansu? Kafin mu buɗe layin mu, mu shakata da wannan waka. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus. Sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Kamar Allah, kiran mu na farko ya zo ne daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Ayuba, menene ra'ayinka?
Gaskiya wannan tsari ne mai kyau, duk wanda yayi ba daidai ba musamman ya ci zarafin mata yana da kyau a saka shi a wannan shafi a kuma bayyana shi a duniya. Kuma lallai yin hakan tabbas ba daidai ba ne, yana da kyau mutane su nutsu duk abin da za su yi su rika yin abu mai kyau. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kacin Madaki a jihar Bauchi. Na gode.
To mu ne da godiya Malam Ayuba, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Muhammad Lalo, barka da yammaci.
Yawa, barka da dare.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
Muna jin ka Alhaji Musa.
To, din da akwai gaba ta sharu aka ce ka bayi ta manan za ta biyo. Kamar inda shi Ayuba Garba Imam ya magana, gaskiya al'amari ni kaina rawar ayin na tunanin hakan ya kamata. Saboda duk irin wannan mutanen da suke da mugun hali irin wannan, ya kamata a ce inda gaskiya da gwamnati za ta yi irin wannan abin, abu ne mai matukar muhimmanci. Domin ka san Hausawa sun yi magana ana tona tsakuwa domin aya ta ji tsoro ne. Yan irin wannan idan ana iya ana fallasa irin wannan ko kuma ana tabbatar da sunayensu an sa su a maimakon gurin da mutane za su gani. To ina ganin za a kiyaye, wasu za su kiyaye domin tabbatar da cewa wannan abin da suke ba abu ne mai kyau ba. Karshe ne muku fata alkhairi, Mamun Lalo ne muku fata alkhairi, Alhaji Musa Garuwa ta lafiya.
To mun gode Alhaji Musa. Muna jihata to layin Kaduna ya katse. Lambar da za a kira ita ce 2022-2556-55. Muna zantawa ne dangane da to ga kira mun samu daga jihar Niger. Wane ne kan layi?
Kuna tare da Ibrahim mai wakin hula a garin Maigode a Kimba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To almajirin malam, to alhamdulillah lalle ba ma wannan rana ba, ai kowane lokaci rana ce ta mata ai.
Eh, muna magana kan wani shiri da hukumar Najeriya suka kaddamar na ganin an taskance ko kuma an yi rijistar waɗanda kotu ta samu da laifin yiwa mata fyaɗe. Muke so mu ji ra'ayinku.
To lallai gaskiya abu ne mai kyau. Amma sai dai mun hana Najeriya matsalar mu ba, a kowane lokaci aka ce za a sa doka sai kaga ba za ta dore ba. Mu matsalar mu ke da hana Najeriya.
To kana ga wani mataki kamata ko kuma wani kira za ka yi ga hukumomi misali da suke jin ka yanzu?
So su hukumomi idan Allah hukunci suna jin abinda mu muke faɗa, idan aka sa doka ya kasance ta ɗore, ba wai a sa doka ɗan ya ɗan ɗan takaddacin lokaci ta fara aiki a bata ba, ko kuma a zaɓi wani a mai hukunci wani kuma ba za a hukunta shi ba. To kiran da muke da su ke nan ya kasance idan aka sa doka mutum komai matsayin shi ko da ya kai ya kololin karkashen mulki ne a Najeriya ya abinda ba daidai ba a hukunta shi, abinda muke kira da su ke nan kawai.
Tuma Allah, muna godiya a Ibrahim daga jihar Niger. Muna da wani da ya kira akan layi. Wane ne akan layi? Daga ina ne kuma?
Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawa, barka da dare.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku da garin Gasa a tsarin Najeriya.
Barka da dare Malam Murtala.
To na gode Mamun Lalo. To a wannan doka Mamun Lalo abu ne mai kyau mai daɗi, muna goyon bayan ta. Mu dama duk doka da za a yi ta wanda zai zo yi aiki a kan wani hali wadda ba da nagarta ba, to muna goyon bayansa. Amma kuma mun ƙara sa goyon mu a ƙasa ga hukumomin Najeriya yadda a ƙanƙanin lokaci za su aiwatar da dokar nan. Kuma ka duba yadda zamba ya tama ta aiwatar da wani doka kusan jiya ne ko yau. To don Allah muna so duk ɓarayin ƙasar nan don Allah don Annabi a yi dokan da su ma za mu ga an kwana ɗaya kwana biyu an zartar da ita haska mana ita a jaridu da duniya mu gane wanda suke cin mutuncin amanar ƙasa. Su ma kuma dinga yada su mu gani don mu ci zaben su da dai sauran su mu guje su da iyalan su. Fatan za ku tashi lafiya.
To Allah, mun gode Malam Mutuna daga Kaduna. Lambar da za a kira da ita ce 2022-2655. Yau muna tattauna ne kan wani sabon shiri ko tsari da hukumomin Najeriya suka kaddamar, wato na yin rijistar duk wanda kotu ta samu da laifin aikata fyaɗe, wato za a adana sunansa saboda jama'a su san da zaman mutumin. Misali idan mutum ya nemi aiki a wata ma'aikata ta gwamnati ko wani kamfani mai zaman kansa, za a iya zuwa a duba ko a tabbatar cewa babu sunansa kafin a yanki shawarar ko za a ba shi aiki ko akasin hakan. Wato zai zama wani mataki kenan na tantance mutane na gari daga bara gurbin mutane. Lambar da za a kira ita ce 2022-2655. We'll be right back. To Malala, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Mun samu wani kira daga ina ne?
Yawwa, daga jihar Neja ne.
To muna jin ka na Neja.
Yawwa, wai an ce wanda ya fade za a buga jaridar shi.
Wanda ya fade.
Yawwa, in kuma
yawwa har sai kotu kuma ta tabbatar cewa an same shi da laifi kafin ai hakan.
Yawwa, to idan an same shi da laifin nan hukunci za a mashi ko kuma da aya za a mai?
A'a, wannan kaman wani mataki ne da hukumomi suke so su dauka na tabbatar da cewa an san da zaman waɗannan mutane. Misali, kaga ai mutum ba zai so a ce an samu sunansa a cikin wannan kundi ba, domin kusan abun kunya ne. Wataƙila walalla saboda hakan mutum zai kashe wa masu aikata wannan mummunan aiki, zai kashe musu ƙwarin gwiwa su daina irin wannan abin da suke yi.
To wannan magana kuma haka yake.
Mata, me to ra'ayinka dangane da hakan?
Ra'ayina shi ne masu irin wannan abin Allah Ubangiji ka jura yana irin haka na din. Wanda kuma ba su da niyyar yin hakan kuma Allah Ubangiji ka daɗa tausasa zuciyarsu su gane su daina.
To madalla, sai mu ce amin. Lambar da za a kira ita ce 2020-2025-2655. Muna magana ne kan sabon shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na yin rijistar waɗanda kotu ta same su da laifin yin fyaɗe, inda za a taskance sunayensu domin a san da zamansu. To ga wani kira mun samu, daga ina ne?
Ga wanke hula da ya dawo.
To ina ce ka faɗi ra'ayinka. Me wankin hula ka kira ka faɗi ra'ayin ka ɗazu? Ai, muna ba mutane dama ne su ɗaya su faɗi ra'ayinsu. Lambar da za a kira ita ce 2020-2025-2655. Kada manta, sai an saka alamar ƙari sai a sa plus. Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 3 na dare ne na yamma, saura minti 7. Bari mu je ga shirinmu na gaba, wato wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin club din zakarun kasashen nahiyar Turai da ake cewa Champions League, inda a yau din nan rukunin A Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Real de Madrid, sai Galatasaray ta kasar Turkiya da Club de Brugge ta kasar Belgium. Duk da a yau din nan a wasannin Champions League na kwallon kafa na kasashen Turai, rukunin B Etoile Rouge de Belgrade da Bayern Munich ke gogawa, sai Tottenham ta kasar Ingila da Olympiacos ta kasar Girka. A rukunin
ganin sai Manchester City na karawa da Shakhtar Donetsk, yayin da Atalanta da Bergamo ta kasar Italia ke buga da Dinamo Zagreb. Sai Juventus da Tira Arkunin D ke karbar bakuncin Atletico de Madrid, yayin da Lokomotiv Moscow da kasar Russia ke karbar bakuncin Bayer Leverkusen ta kasar Jamus.
A janguriyar Niger ana iya cewa jikin ɗan kasar magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta janguriyar Niger din Mena National ya sanyi, kuma tunanin zuwa kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika da Kamaru za ta shirya shekara 2021 ya kara nisanta, bayan da kasar ta Niger ta shakashi a makon jiya a hannun kasar Madagascar a Stade General Sene Kunce na babban birnin Mai Arkunin Ka, inda aka tashi Madagascar din na da ci 6 Niger na da 2. Abin da ya haifar da mahawara yanzu haka a wannan kasar da ta yi wa Madagascar kallon raina kama, abin da Hausawa ke cewa kagayya. A wannan rukunin Niger ce ke ta baya, bayan da Ethiopia ko Habasha ta yi wa Cote d'Ivoire ci 2-1 a Addis Ababa. Ita ko hukumar guje-guje ta duniya ta zabi dan kasar Kenya Eliud Kipchoge a matsayin dan wasa mafi kuzari a wannan shekara 2019. Shi da Eliud Kipchoge ya lalabe tsawon kilomita 42 a wani gudun tsawon zango a Vienna a cikin watan Oktoba da ya gabata a kasa da awa 2. Ita ko Dalila Muhammad da ta lalabe mita 400 a sakan 52.16, ita ce ta kasance mafi bajimta a guje-guje a fannin mata ta duniya a wannan shekara 2019. Ta samu wannan nasarar ne a wasanni na duniya na guje-guje na karshe da suka gudana ɗan makonnin da suka gabata a Doha a kasar Qatar. Shiko Suleiman Barga ɗan kasar Ethiopia an zabe shi a matsayin matashi mai guzari, bayan ya samu lambar azurfa a gudun mita 5000 a Doha a Qatar a wasannin karshe na guje-guje na duniya. A wasannin golf, Tiger Woods ɗan kasar Amurka da shekaru 43 da haihuwa a ranar Litinin inda ta gabata ne a kasar Japan, ya kasance zakara har so 82, inda ya cimma Sam Snead da ya samu irin waɗannan nasarori sai dai an share shekaru 54 ba wanda ya kai ga samun irin waɗannan nasarorin. Tiger Woods ya samu wannan nasarar ne gaban ɗan kasar Japan Hideki Masuyama, wanda ya bata zarar bugun ball na golf uku, sai na uku ɗan kasar Ireland ta Arewa Rory McIlroy da Tiger Woods din ya ba tazara ta bugun golf har 13. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
Kada fatan za a mun afuwa karfe 4 na yamma ne saura minti 3 yanzu. Bari mu je ga labarai a takaice.
Wani alkalin kotun tarayya Amurka ya yanke hukunci a jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald McGahn ya bi umarnin takardar bukatar bayanai da majalisar wakilan Amurka ta bashi don ya bayar da ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alkali Ketanji Brown Jackson ya ce shugaban kasa ba shi da iko ya hana McGahn ko wani wanda yake aiki yanzu ko kuma tsohon ma'aikaci a fadar White House ya ba da shaida. Gwamnatin Trump na shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin Jackson. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani bayani na farko kan dalilin sauyin shugabanci a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, yayin da yake kare matakin da ya ɗauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yankewa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. Da aka tambaye shi kan korar sakataren sojojin ruwan Amurka a ranar Lahadi Richard Spencer, wanda farar hula ne, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kama, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta duk lokacin da ake so za a sake iya sauraron wannan, wato wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin ita Hadiza Kyari da taya ni gabatarwa da Daniel Brown da kuma injiniyanmu da duk suka hada hannu aka kawo muku wannan shirin. Ni Mahmud Dalo nake cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.